domin fare wada harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin zamu duba lamuran kai dauki ne ga yaran Arewa dake gararan ba kan tituna, da ma waɗanda ko rashin karfin tattalin arziki iyayensu basu sanya su a makaranta ba. Jihar Yobe dake Arewa maso gabashin Najeriya na daga jihohin dake da irin waɗannan yara da suka hada da marayu da iyayensu suka rasu sanadiyar ta'addanci da sauran dalilai. Hakanan ga almajirai da ba sa samun kulawar da ta dace. Jihar ta kaddamar da wata gidauniyar ra'ayi ilimi a Abuja inda mutanen Arewa suka taru don ba da gudumawa. Dr. Kwale Shatima na daga masu jagorantar wannan sabon yunkurin mai suna Yetfan.
Gidauniya ne, muna fatan cewa abin da aka samu a yau din da ci gaba da raya shi ya zama cewa mutane za su dinga bayarwa, ko mutum ne zakka ne ma zai bayar, ko sadaka zai bayar, ko kyauta ne ma zai iya bayarwa wannan gidauniyar din. Wannan kudin ya zama cewa ba kudi bane wanda wai za a kashe yau ba, ba kudi bane wanda za a ce na gwamnan mai malabuni bane, a'a, an yi shi ne saboda duk kowanne gwamnati ne ta shigo, kowanne mutane ne suka shigo, da ci gaba da amfani da wannan kudin a tabbatar cewa an raya ilimi a jihar Yobe.
Dr. Kalishi Tima, daidai lokacin da waɗannan matsaloli ke faruwa, an samu yawan yara marayu, kuma ga dama almajirai da ake fama da su tun kafin ma matsalar ta faru. Shin wannan shiri ya shafi tallafawa irin waɗannan yara?
Gaskiya ne cewa akwai marayu da yawa, akwai wa'anda kuma ba marayu ba, akwai dai wanda dai gaskiya tsakanin yanda suke ciki din ba su da abin da hannunsu da wanda zai ce za su je karatu da sauransu. Wannan dai za mu bar wa ita gidauniyar ta ga menene ya kamata ta yi ta tabbatar cewa an yi amfani da wannan kuɗin yanda ya kamata. Amma na san cewa dai suna tunanin cewa watakila maganan malamai yana daya daga cikin abubuwan da yake damun mutane, cewa malaman da muke da su din ba su isa ba, ko kuma akwai mako da kuma suka isa din ba su kore ba. Haka kuma mun san cewa sha'anin karatun tsangaya, akwai mutane yaran mu da yawa wanda suna karatun tsangaya amma ba sa zuwa makarantar boko. Na san suna tunanin cewa ya ne za a yi a hada karatun tsangaya da kuma karatun boko ya zama tantancin daya, yanda zai zama cewa mutane za su iya karatun Qur'ani, za su iya duk abubuwan da Allah da manzon Allah ya koyar mana duka, amma kuma za su iya samu kuma sana'an da za su yi ta wannan hanyar boko da ake. To ana ganin cewa idan aka hada wannan karatun guda biyu din zai sa yi zama cewa yaran da ba sa zuwa karatun boko ko kuma suna zuwa karatun tsangayan nan duka kuma za su iya su zama cewa suna cikin makarantun mu kenan yanzu.
Wato ma'ana kamar za a gyara tsangayar ce a ƙara faɗaɗata ta zama duka ana iya karatun boko da na addini a waje ɗaya.
Za a iya zama cewa haka ɗin ne cewa tsangaya, karatun tsangaya ɗin za a iya kawo ta boko da a cikinta, ko kuma ita makarantar boko ɗin za a iya kawo karatun tsangaya a cikinta. Ka ga kowanne wanda aka bi ɗin zai zama cewa za a samu karatu ne wanda za ta iya tayuwa ta amfani ga mutane da nan duniya da lahira, kuma mutane wanda su ne suka fi sani, kamar yadda muka sani ita kamar jihar Yobe inda Kanin Borno take, inda ne aka santa da cibiyar ilimi ce wanda kuma an dade ana ta karatu kafin ma karatun boko ya fito. To ana ga cewa maimakon a manta da wancan karatun din, a'a, ita wannan karatun ma a kawo ta ya zama cewa tana cikin karatun zamani din. To kaga idan mutane suka ga cewa wannan abun wai ba sabuwa bace, abu ne wanda dama sun saba, to kaga cewa wannan din zai sa karatu ya rayu a cikin jihar Yobe.
Bari ma mu yi amfani da wannan dama mu ce ilimi a arewacin Najeriya gaba ɗaya, ko kuma dai jihohin da suke farfadowa daga illar Boko Haram, yaya yanayin karɓuwar karatun zamani yake har yanzu a yankin Arewa in an kwatanta da yankin kudancin Najeriya?
To kamar yadda muka sani, ana cewa mun da kamar yara miliyan 10.5 haka waɗanda ba sa karatu. To kuma mun san cewa a cikin yara miliyan 10.5 da ba sa karatu din suna ta yawace da sauransu. Mun san cewa watakila kashi 90 duka a jihohin Arewa suke. To wannan babban illa ce wanda abin kunya ne, kuma wanda nake gani cewa abu ne wanda za mu ji zafin sa kuma zai ci gaba da mana da manufan da musifa domin kuwa idan wayannan mutane yaran mu namu din ba mu samu mun ba su karatun ba ya zama tun cewa sun zama mutane ne wanda za su zama suna da za su yi amfani a kansu da kuma za su yi amfani da gidajensu da kuma za su yi amfani da al'umma ba to zai da ya zama tun cewa babban musifa ce wanda mun ba mu yi sa'a ba ya zama tun cewa abu ne wanda za mu yanzu ma dai haka din ma muna nan muna ta da mun sani da mun baya wayannan yaran karatu mun sa su cikin karatun da muke da sauran su da watakila wayansu masifufun da muke gani din kaga da watakila ba za mu gansu yanzu ba
shirin arewa a yau ake sauraro daga nan murera Amurka
arewa zumun ta ta mudu sai nishadi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kafi
Sanata Ubasani daga jihar Kaduna na daga waɗanda suka halarci taron da nuna hakan maslahaci ga yankin Arewa da ya dace dujjoyin Arewa masu irin wannan kalubale su yi koyi da irin wannan yunkurin.
Wannan abu da aka yi tarihi ne mai girma kuma dukkan mun san cewa ba abin da za ka yi maɗan talaka a duniyan nan wanda za ka taimake shi shi ma ya zama wani abu illa ka ba shi ilimi. Kuma kamar yadda shi gwamnan yau bai faɗi mai malabu ne mun san matsalolin tsaro wanda ya tafi wannan jiha har ya sa Boko Haram suka je suka ƙona musu makarantu suka je suka lalata musu duk wani abu da ya shafi ilimi ya zama dole ya san yadda zai yi a taimaki ilimi a jihar shi saboda ka abin da yau dinnan abu ne wanda dukkan mu don mu alfahari da shi kuma abu ne wanda in ba din yayi ba yadda za a yi Yobe State a ce tana da irin kudin za ta gyara abubuwan da aka bata sama da shekaru da dama kuma kamar yadda muka gani wannan kudi da aka tara a yau duk muna ganin alamun cewa za a amfani da shi ne domin taimakawa a gina makarantu a kuma samu malamai ƙwararru a biya su sannan kuma a ƙara yin gyara makarantu ma da suka lalace saboda haka kaga maganan ilimi a Yobe State din Allah ya yarda daga yau an samu sauƙin shi kenan kuma an samu gyara in Allah ya yarda saboda kuma alfahari da abin da yi kuma na jin ra'ayin waɗansu masu yi abin da yake
yawa wato sanata Ubasani wannan ya nuna duka jihohin arewa ya dace su yi koyi da jihar Yobe ke na wannan ɓangaren
eh to ba kowane jiha ba ne take da matsalar da Yobe take da shi alal misali kamar yadda ya faɗi akwai jihohi da dama da matsalolinsu bai kai haka ba in ka zo Kaduna za ka ga cewa ba mu da irin wannan matsala kuma za ka ga cewa ko abin da ya yi na ƙoƙarin ganin cewa an ɗauki malamai an musu training ai mu duka sama da shekara hudu mun yi wannan abin a Kaduna amma akwai jihohi da yawa a Arewa kamar yadda ka faɗi wanda suke buƙatar su ma su meke tsaye su ga cewa su mai da ilimi wani abu ne mai amfani saboda kamar yadda muke wannan magana yanzu akwai yara sama da miliyan 13 wanda ba su karatu kuma ya kamata su je makaranta a cikin miliyan 13 nan kusan miliyan 9-10 suna arewacin Najeriya ne kuma miliyan 9-10 nan sama da miliyan 6 suna northeast ne saboda kaga za mu iya cewa ba kowace jiha ba ne matsalar ta zama daidai da kowane jiha amma kowane jiha a ƙasar nan ya kamata ta miƙe tsaye su san cewa ilimi shi ne za ka iya ba ɗan talaka domin ka share mishi hawayen shi shi kuma ya zama wani abu a ranar shi na duniya akwai kwamiti da aka kafa mai zaman kanshi kuma ko kafin a yi wannan taro sun riga sun yi tsare-tsare yadda za a kashe wannan kuɗin an same shi to a gani na dole a gina makarantu na zamani a kuma sa musu kayan na'urori na zamani sannan su ma malaman na a musu training domin su yi amfani da wannan na'urori sannan kuma su ma ɗaliban nan a tabbatar cewa duk abin da za a yi a ja ra'ayin su karatu na yi alal misali kaga ya faɗi cewa yanzu ana ba yaran nan abinci in ka je jihar Yobe da wasu jihohi ma na Arewa za ka cewa yara masu je makarantar wahala ne to dole sai an san abin da za a yi a ja ra'ayinsu to duk abin da za a yi mu abinci za a rinka ba su uku a rana guda in suna makarantar a ba su a sa malamai ƙwararru a gina makarantu na zamani sannan kuma a sa na'urori na zamani ina ganin aka yi haka to wannan kuɗi zai taimaka wurin bunƙasa ilimi a jihar Yobe da yardan Allah
a ƙarshe sanata Ubasani akwai ƙwararru sun ba da shawarin cewa aƙalla jihohin arewa nan su ware kashi 10 cikin 100 duka ya zama na ilimi ne me za ka ce kan wannan
eh to ai ba jiha kashi 10 ba ne mu yanzu alal misali a Kaduna kusan ya fi kashi 10 da abin da aka ware domin ilimi to ina ganin wasu jihohi ma ko no aka ware don ilimi ba laifi ba ne kuma ya kama a ware sama da kashi 10 ya kamata a yi domin ilimi shine matsalar mu a arewacin Najeriya.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe in Allah ya kai mu, za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.